tournée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ita Sulemaniya da ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Litinin 12 ga watan Satumban 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya masana na ganin cewa rashin ilmantar da jama'a akan sabbin manufofi na gwamnati na daga cikin dalilan da kasar ke sa kasar ba ta ci gaba, ko da kuwa hanyoyin da wasu kasashen duniya suka yi amfani da su ne. Muna dauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Alhikaya ya shirya kuma zai gabatar, da kuma muhimman kanin labaran jaridun Najeriya. Amma kafin nan, ga Hanifa Kabir Isa da halin da duniya take ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiyar yau ga cikakkun labaran duniya. An dauke gawar sarauniyar Ingila Elizabeth II daga Balmoral Castle na Scotland, inda ta rasu ranar Alhamis zuwa Edinburgh. A cikin kwanaki masu zuwa, jama'a za su samu damar ziyartar akwatin gawar tare da girmama Elizabeth, wace ta rike sarautar Birtaniya na tsawon shekaru 70. Motar daukar gawa tare da rakiyar jami'an masarautar da jami'an tsaro sun bar Balmoral Castle jim kadan kafin tsakar ranar jiya Lahadi. Farkon tafiyar Elizabeth ne tsawo kuma ta karshe zuwa makwanci. Ayarin motoci sun bi sahu sannan a hankali ta cikin manyan tsaunukan Scotland, wani fili da marigayiya sarauniya take kauna, inda ta shafe makonnin ƙarshe na rayuwarta cikin kwanciyar hankali. A cikin shekarun da suka gabata, ana yawan ganin sarauniyar tana ziyartar waɗannan ƙauyukan Scotland masu nisa lokacin da ta zauna a Balmoral Castle, yanki da take ƙauna kuma ana ƙaunarta sosai.
Shigar da shugabannin Fulani da malamai a tattaunawa da 'yan bindiga na iya taimakawa wajen kawo ƙarshen kashe-kashe da ake yi a arewacin Najeriya, in ji ɗaya daga cikin mambobin tawagar shiga tsakanin 'yan bindiga da sauran jama'a, Farfesa Usman Yusuf. Da yake bayani kan hanya mafi inganci ta kawo ƙarshen kashe-kashen, Farfesa Usman ya gaya wa wakilin muryar Amurka a Kaduna, Isa Lawal Ikara, cewa muddin aka dau wannan matakin to ko gwamnati bata shigo ba, abubuwa za su daidaita. Ya ci gaba da cewa,
dan duk wani dan ta'adda da ka gani daga Turji, Kacalla Ali, daga Damina, daga iyayensu na nan zaune kuma suna jin iyayensu, amma babu wanda ya taba tuntuba iyayensu.
Kana nufin suna iya jin magana iyayen da iyayen da su
kwarai da gaske? Dole a koma a zauna da iyayensu da arɗo ɗansu. Muna gani ai duk da bindigogin nan da suke riƙe sai ga suna durƙusa suna gaida da tijansu, amma mu muna nan muna ta Turanci. Yanzu suna ta wannan abu a kashe mutane, a mata fyaɗe, a kwashe shanu, a ƙona ƙauyuka, a ƙona mota da jama'a a ciki. Don Allah, wallahi a zauna da kowa, da sarakuna, da malamai, da arɗoɗinsu a ji. Saboda haka ba a bi ta hanyar nan ba, ana bin ta hanyar yanzu. Kuma yanzu abu duk ya cakuɗe, su gwamnoni su so bindigogi ƴan sa kai na kashe Fulani, Fulani na kashe ƴan sa kai, abu ya cakuɗe, Bahaushe na kashe Fulani, Fulani na yaushe muka haka. Dole fa dattijai su shigo a yi wannan abun, a haɗa malamai da sarakuna. Suna jin maganar Sheikh Dahir Bauchi,
su yan bindiga
sosai, suna daraja malamai. Duka duk inda muka shiga Shegumi, akwai wakilin Sheikh Dahir Bauchi, Sheikh Kutama, tare da shi muke zuwa duk inda muka je daji. Kuma kaga yadda suke yayyabe shi, Shegumi ya magana, Sheikh Kutama ya magana, dan ba mu son. Shegumi ya ce ba mu son wai a ga wayan je daji ne a maida su izala ko abin, wannan ta kan mu muke.
Dakarun Ukraine sun kara kai farmaki a gabashin Ukraine a jiya Lahadi, inda suke neman yin amfani da damar janyewar sojojin Rasha daga yankin arewa maso gabashin Kharkiv a wani ja da baya, wanda watakila ya sauya yanayin rikicin da aka kwashe kusan watanni 7 ana yi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wa Rashawa ba'a a cikin jawabinsa na bidiyo na dare a ranar Asabar, yana mai cewa rundunar sojojin Rasha a cikin kwanakin nan suna nuna mafi kyawun abin da za ta iya yi juya baya. Jiya Lahadi ya saka wani faifan bidiyo na sojojin Ukraine suna daga tutar kasar akan Chekalovsk, daya daga cikin garuruwa da dama da suka kwato daga hannun ƴan Rasha a harin da suka kai. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ba Hanifa za ta kama na labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya masana na ganin cewa rashin ilmantar da jama'a akan sabbin manufofi na gwamnati na daga cikin dalilan da ke sa kasar ba ta ci gaba, ko da kuwa hanyoyin da wasu kasashen duniya suka yi amfani da su ne suka samu ci gaba. Daga Sokoto ga wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir da rahoton.
Cikin watan Oktoban shekara ta 2021 ne gwamnatin Najeriya ta kaddamar da amfani da kudin naira ta yanar gizo wanda ta kira a turanci e-naira, wanda ta ce amfani da tsarin na gane daɗi goma. Yan kasuwa, musamman waɗanda ke fitar da kaya ko shigo da kayayyaki daga ƙasashen ƙetare, su ne ya kamata su kasance sahun gaba wajen amfani da wannan tsarin. Abinda ma ya sa na tuntuɓi wasu manyan ƴan kasuwa akan ko sun fara amfani da wannan tsarin kusan shekara ɗaya da kaddamar da shi.
Sunana Abubakar Usman Basakwaci, Vice President akan Investment na Chamber of Commerce Sokoto. A gaskiya ba mu fara, mahiyamun mu fara amfani da shi ba.
To menene dalilin da yasa ba ku fara amfani da shi ba?
A dalilin da yasa sun fa kamar ya zama kamar wata kishiya ga harkar bankuna. Abin da wannan abu ka bukata gaskiya sensitization. Wayar da 'yan kasuwa su gane amfanin wannan abin. Ina ganin nan ne matsala take. Amma kaga da harka cashless ta shigo, sannan a hankali mutane sun gane wahalan cashless banking.
Sunana Alai Bello Umar Kokwari. Ina da muhimmanci gare mu mu 'yan kasuwa, musamman ma da yake kana SN duk abin da kake son sai kuma ko ina ba tare da wani katsalan nan ba. To amma ni abin da abban gano har yanzu ban taba ganin mutum guda wanda ya unwan dishi ba, balle in ce mai kaka yake ni ma ina so. To sai an kaddamar da wannan shirin, ni dai ina cikin masu shawa da shi. Amma ban san inda za a yi ne ba, don babu cikakken dubban kunan nika hulɗa da su, babu wanda taɓa ce min gawan ga tsari.
Masana lamuran tattalin arziki na ganin wannan tsarin abu ne mai kyau, wanda kuma kan iya fitar da Najeriya daga ƙangin wasu matsaloli. Sai dai rashin katabus wajen ilmantar da 'yan kasuwa a haujin gwamnati yasa har yanzu ba a so maganin moriyarsa ba. Bashir Muhammad Acida masanin tattalin arziki ne, kuma yana ganin cewa
kamar yanzu mun haɗu cewa ƙasar China tana cikin ƙasashe da suke gaba-gaba wajen wato kaddamar da wa'annan kuɗaɗɗakin, amma suna nan suna kashe kuɗi wajen fahimtar da mutane da kuma azan mutane kan unhani da wa'annan kuɗaɗɗakin. To mu a ƙasar nan iyaka an zo an kaddamar an haɗi gashi tun ma ba a sanar da mutane ma me yake ciki ba. To kuma inda za a yi unhani da wannan tsari na zamani, to zai taimaka ma wato kuɗaɗɗakin wajen lalacewa da ɓarɓarewar su, domin me zai kasance mutane daga wata ƙasa za su iya sayan kayayyakin ƙasar nan kai tsaye, domin za su iya mallakar naira kamar yadda muke mallakar kuɗin ƙasashen waje. To kuɗinmu sun tashi da zama kuɗin ƙasar Najeriya, sun zama ƙasa na kuɗi na duniya.
Ko bayan abin da ya shafi harkar cinikayya da gwamnati ta ilmantar da jama'ar ƙasa akan wannan tsarin da ya magance wasu daga cikin matsalolin da ƙasar ke fuskanta.
Alal misali, akwai abin da muke cewa monetary policy, wato tsare-tsaren kuɗi da gwamnati ke fitowa da su, kuɗi su yi wa hannun jama'a ko su ragu, ya za a yi ta iya hana unhwani da su lokacin da ba ta son a kashe kuɗi da ya, kamar yanzu lokacin siyasa. In ya kasance muna da wa'annan kuɗin na yanar gizo, to mutum ina ya ga jakunan kuɗin da zai ɗauko raba mutane, za ka ga cewa kuɗaɗɗakin sun taƙaye ta sai ta bisa hanyar iska. Kana ganin hadda da harkar tsaro, yanda ake ɗaukar buhuhun kuɗi ana kai ma 'yan ta'adda da sauransu, inda akwai irin wa'annan kuɗin na yanar gizo, duk inda kuɗin suka shiga sai an gansu, sannan babu yanda za a kashe su ba tare da an sa ido ba.
Masana dai na ganin cewa duk da yake gwamnati ba ta baiwa ilmantar da jama'a muhimmanci akan wannan tsarin ba, lokaci yayi da ya kamata jama'a su nemi sanin yadda za su amfani da tsarin domin amfanin kansu, yayin da su ko 'yan kasuwa ke son a tilastawa bankuna su ilmantar da abokan hulɗarsu, domin ko ba komai za su fi sauƙin fahimtar bankunan da suka saba hulɗa da su. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Muhammad Nasir. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu.
Kala mayaka bakwai daga cikin dakarun da Kurdawa ke jagoranta ne aka kashe jiya Lahadi a wasu hare-hare biyu da kungiyar IS ta kai a gabashin Siriya, inji wata kungiya mai sa ido kan yaki. Ƙungiyar masu sa ido a ƙasar ta ce wasu 'yan bindiga masu alaka da IS ne suka harbe na 7 a yammacin lardin Deir Ezzor. An kai hare-haren ne a yankunan da ke ƙarƙashin ikon SDF, waɗanda ke zama babbar abokiyar ƙawancen Amurka wajen yakar IS kuma dakarun Kurdawan Siriya ne. Kafofin yaɗa labaran ƙasar China sun ce babban ɗan majalisar dokokin ƙasar ya yi Allah wadai da takunkumin da aka ƙaƙabawa ƙasar Rasha a ziyarar da ya kai ƙasar a baya-bayan nan, inda ya nuna goyon bayan China ga Rashar a yakin da take yi da Ukraine, duk da ikirarin cewa ba ta goyon bayan wani ɓangare. Kamfanin dillancin labarin Xinhua ya bayyana cewa Li Zhanshu ya buƙaci a ƙara yin haɗin gwiwa kan yaƙi da tsoma baki daga waje, takunkumi da ikon zartas da doka kan na nesa da dai sauransu. A wata ganawa da ya yi da 'yan majalisar dokokin Rasha a ranar Alhamis, har ila yau Li ya tattauna da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin gabanin ganawa da ake sa ran za a yi a wannan watan tsakanin Putin da shugaban ƙasar Sin Xi Jinping a wani taron yanki a Uzbekistan. Wannan zai zama ziyarar farko da Xi ya kai wajen ƙasar Sin tun bayan ɓarkewar annoba a farkon shekarar 2020.
Da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, kafin shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan. Tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC, inda muke watso shirye-shirye akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, kodi yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma sai ku daɗi gyara zama don shirinmu na zauren matasa.
Zauren matasa. A wasu raro, barkinmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ci matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Muna ci gaba da tattauna da matasa na yankin karamar hukumar Karu a jihar Nasarawa, inda aka ayyana hana yawon dare don dakile bayanan da suka nuna wasu 'yan ta'adda na kaura yankin daga wasu sassa don samun mafaka. Shin yaya hakan kan shafi rayuwar matasa a yankin da kasuwancinsu, inda ake da matasa da taman gaske da ke gudanar da 'yan ƙananan sana'o'i saboda samun kuɗin shiga? Muna tare da matasa a zauren da suka hada da Muhammad Jamil Umar, Ibrahim Abubakar Yarima, Bahari Nusa Kumurya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak, waɗanda duk mazauna yankin ne. Makon jiya Muhammad Jamil Umar na magana ne kan zargin wuce gona da iri da jami'ai masu kula da doka ke yi a yankin da ba sa ma mutunta katin shaida.
Na 'yan kasuwa ya kamata mu ba da ƙarfi a kan 'yan kasuwa, saboda kamar yadda Malam Buhari ya yi magana, wani ɗan kasuwa ne ya je wurin fatocinsa ya dawo cikin dare, wala Allah ya sani wala Allah bai sani ba, ya zo ya tarar da wannan abun sai aka kama shi. Idan aka kama shi nan bai da wani amsar da zai iya bayarwa sakamakon baya na aka sa dokan nan, kaga yana me yake bukata, ya kamata a masa uzuri, ba a cutar da shi ba, ko ba gaskiya ba? Saboda marba gari ne, ba karamin gari ba, babban gari ne. Intiyali zan ce a Karu local government yana daga cikin babban gari wanda ya fi tara al'umma daban-daban.
Wato wacikila wannan abun ya faru ne saboda wannan dokar a lokacin da aka kafa, shi yasa abun ya kara zafi. Ina jin a baya watakila don mutum ya yi dare ya zo ya sauka, ko shi Buhari ina jin hakan bai taba goma da shi ba?
Ai, ina ganin wannan, ina ganin kai ma ka kai ni gida karfe 2 na dare, ina ganin kuma hakan bai taba faruwa ba a gidan nan, kuma ina kaiwa sama da karfe 2 na dare din, kuma ba irin hakan bai taba faruwa, ba wanda ya taba zalunta ta. Duk da dokar Najeriya in ka wuce karfe 12, jami'an tsaro in suka tare ka za su tuntube ka, za su maka tambayoyi, in sun gane cewa kai mai gaskiya ne su ba su maka uzuri. To amma kaga waɗannan abubuwan sun bambanta da yadda muke ganin su a baya, to ya kamata a ce gwamnati inda za ta yi bullo da irin wannan tsarin, ko kuma akwai dattawa a garin nan, akwai matasa a garin nan, ko akwai batattu, akwai na garaye kuma an san su, suna da kungiyoyi kuma a garin nan, ya kamata a tuntubi kungiyoyin nan nasu a zauna da su, tunda su ma dole an ce matasa suna da dukiyarsu a ƙasar nan, suna son zaman lafiyar garin nan, dole sun san kowa sanin hanyoyin da za a bi a samu hanyar da za a zauna lafiya. To ya kamata a ce an tuntubi kungiyoyin nan nasu, an zauna da dattijan gari, an sanya ya za a yi ta kai, ba ma wani magana ɓoye-ɓoye, kowa ya san inda ake harkar ta'addanci a garin nan, ba da daddare ake ba, da rana ake yi, duk abubuwan da ake sayarwa na maye da rana ake sayar da su, ba da daddare ake sayar da su ba. So menene za a tsaya don dai kawai a cutar da talaka ɗan uwana mai neman na abinci? So gaskiya gwamnati ya kamata ta duba irin waɗannan abubuwan, sa samo hanya mafita guda ɗaya, kada a je ana garin neman gira a tsokali idan gaba
da ni. Abin da nake so na ƙara a kai shine gaskiya wannan dokan da aka dauka, in ana maganan cewar wai an yi ta ne saboda ana tunanin wasu 'yan ta'adda sun taho, to dan ta'addan sai karfe bayan karfe 10 na dare ne zai shigo, ko kuma da rana zai shigo. So wannan abun ana ta yi ma mutane abun nan ne. Kuma matsala ta gaba muhimmiya, hukumar 'yan sanda wannan ta karbi kudaden da take karba na beli ko na abun hawa, duk abun da aka kama taron da suke karba, shin mene ita wannan tarar, me amfanin tarar, me
ai shamsu duka inda ake rubuta, in ka je magana za a ce maka bail is free, wato kyauta ne. Saboda haka in ka ga dan ka ba wa dan sanda wani abu ya karba, to baya kan
wai ya ba ka bashi wani abu ya karba ba, cewa ake za ka biya 1000 kaza, kafin a baka mashin dinka ko kaza dinka. To me ne kenan mu abin da muke zargi gaskiya a wannan layin shine gwamnati kaman ta creating wani success income ne da za ta ƙara samun wani kuɗin shiga bayan haraji an takura mana da haraji a cikin gaskiya ne
Ibrahim kima ka yadda da wannan magana da ake faɗa to yadda dama ai ina jin ba akwai ana ba da receipt ne ko haka kawai ake karbar kuɗi
ba a ba da receipt
saboda a wurin ɗan sanda ba receipt amma kuma ga a ita lokacin gamma
ni da a yanayin bayanin
su kamar da ake magana
sun tabo ni inda yake min kaikai eh tabbas wannan doka da aka sa wayansu suna wayansu hukumomi suna maraba da zuwa wannan doka saboda mai sun san wannan cuta ne nasu ma mutane ka gane sannan ka san me niyan da nake tausaya ma mutane ba ma kamar baki irin masu direwa irin dare su wannan in ka je kamar na wuce shekaran jiya ne ga duka wanda aka kaka masu yawanci ma baki ne kuma in ka duba motar ma raka ga kayan lojin mutane ne wanda suke daga wasu jihohi
saboda hanya ce babba hanya
kaga sun diro ba sani ba sannan irin wannan kaga yana da kyau a riga musu uzuri ko ba haka ba Mala Nasiru to ba matafiya uzuri ba amma masu diruwan dare ba uzuri kaga wannan dokan kenan bai aiki a yanda ake son shi ba kenan
to wai ranar da aka sa dokan nan ma washe gari na je na samu daban ƴan sanda suna labarin yadda suka gama tuwatuwar su ta daren rana to kaga irin wayannan ai hanya ce wanda aka bude musu kawai daman nan su zalunci talaka
wari wato irin wadannan kamar wannan Muhammad Jamil abinda za a lura da shi kusan mutane in suka ba sa jira su bi dokoki yanzu misali an ce an je ofishin yan sanda daga an ce za ka yi mutum station sai ga ya nemi ya daidaita ya yi wani abu zai tsaya ya kare haƙƙinsa ya faɗi gaskiya idan wato mana in bera da sata
yawa ake cewa ko
gaskiya
ne amma abin da mu muke ta ƙara janyo hankalin hukumomi saboda wannan hanyar babban hanya ce abinda za su duba su gani kenan hanyar nan babba ne ita ce ta dauki tun daga Abuja ta dauka Jos Nasarawa zuwa Bauchi ta dauka Bauchi ga sinan dai daga nan har Maiduguri to wala Allah ka taso daga Maiduguri sai dare ya zo ya kama ka kuma alhali zaka shiga cikin garin Abuja sai aka zo aka kama ka a masaka ko marba in fact ko a ce cikin dai Karu local government tali ka gama cin uwar hanya sai da ka kawo kana ganin cewa ka kawo cikin gari sai aka zo aka kama ka kaga bai kamata kai da ka zo daga wani tafiya ba bai kamata a ce an kama ka ba saboda mai mota ne kuma wannan gurin highway ne
wato ai za ina ganin an yi bincike yana saki mutane ai
to idan suka biya abinda ake bukata za a sake ka mana
akwai labarin da aka bani Abubakar cewa akwai kotun tafi da gidanka idan ka aikata laifi su za su ci tarar ka don saboda ka taka wannan dokar yawanci irin dokokin ma na yawo dama hana yawon daren daga karfe 10 na dare ne zuwa karfe 6 na safe
to gaskiya abinda kuma dan kara anan kaga babban munin cewa ana akwai ma wani kotun tafi da gidanka to dama inda kasance an sa dokan ne saboda zargin akwai wasu yan ta'adda da suka kawo suka dawo yankin to inda har da a kama ni in biya kudi a sake ni kawai kudin ne ya zamana kudin ne damuwan su ai dai zamana kenan in an kama dan ta'adda shi ma yana da kudin da zai biya to sai to shi ma zai biya kudi a sake shi kaga hakan dai zamana ba zai kawo wani
dokar yana da kyau a fahimce mu a cikin wannan zauren dukkan mu nan wurin matasa ne yan kasuwa ne ba za mu baro garin mu kawai mu zo mu yi aikin banza ba kudi muke nema to kuma mu ne muke bukatan matsaro mu da muka zo da dukiyoyin mu muka sa muke neman kudi to ya kamata gaskiya wannan tsarin da aka dauka da wai na tsaro na yan ta'adda sun shigo Karu local government gaskiya wannan tsarin
Ku sake dakatawa a nan matasa sai mun gamu a sabon shirin. Godiya ga matasan na karamar hukumar Karuwa jihar Nasarawa da muryar Amurka da ta dauki nauyin shirin. Nasura da Malika da na shirya kuma na gabatar ke cewa Allah ya kai mu sabon shirin.
Assalamu alaikum.
Agai da Nasura Adamu Alhikaya yanzu kuma baban gida Jibril zai kawo mana muhimman kanin jaridun Najeriya.
kamar sauran jaridun duniya dai, jaridar Premium Times a Nigeria ita ma ta dauki labari da ke nasaba da mutuwar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu don a ranar Alhamis, inda kuma jaridar ta Premium Times ta bayyana cewa kodayake tuni aka zabi sabon sarki wato babban dan sarauniya Charles na uku a matsayin sabon sarki, har yanzu ana ci gaba da hidindimun gudanar da jana'iza na sarauniyar ta Ingila. A sakonsa na taziyar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana sarauniyar a matsayin wata ginshiki na kungiyar kasashen renon Ingila wato Commonwealth, wanda kuma tarihin Najeriya da sauran kasashe bai zai cika ba sai an ambato rawar da ta taka wajen dorewar wayannan kasashe. Ita ma jaridar The Guardian, daya daga cikin manyan labaranta, na magana ne akan sabon sarki Charles na uku da aka zaba bayan rasuwar mahaifiyarsa. Jaridar The Guardian dai ta bayyana cewa an ayyana sabon sarkin ne a Fadar St James dake birnin London, dakin da kuma ya samu halartar lokacin tsaffin prime ministocin kasar ta Burtaniya da sauran masu fada a tarkokin siyasa da kuma sarautun gargajiya. Ita kuwa jaridar The Vanguard cewa ta yi, sabon sarkin Ingila Charles na uku shugaba ne da ya maida hankali wajen ci gaban nahiyar Afirka da kuma sauran kasashen kungiyar Commonwealth na renon Ingila. Jaridar Vanguard ta ruwaito Charles na uku a lokacin da yake jawabi a wajen taron kungiyar Commonwealth da aka gudana a watan Yunin bana a kasar Rwanda, yana bayyana rashin jin dadinsa dangane da rawar da Burtaniya ta taka wajen cinikin bayi a duniya, musamman ma dai a nahiyar Afirka da kuma Caribbean. Ita kuwa jaridar Daily Trust ta bayyana cewa yanzu haka ministan kwadagon Najeriya Chris Ngige ya kai karan kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato ASU a gaban kotu. Wannan kara dai da ministan kwadagon ya kai kungiyar ta ASU ya biyo bayan kin amincewa da yarjejeniyar karin albashi da gwamnatin tarayya ta ce ta yi wa malaman ne a hira da shugaban kungiyar ASU ta kasa Professor Emmanuel Osodeke. To sai dai a waje daya je jaridar The Punch, ita ma wata kungiya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da tattalin arziki da kuma yaki da cin hanci da rashawa da ake kira SRAF da kuma kungiyar dalibai a Najeriya sun shigar da kara a kotu, inda suke karan shugaban kasa Muhammadu Buhari dangane da yajin aikin da yakici kicin yawa na kungiyar malaman jami'o'i a Najeriya. Kungiyar SRAF na bukatar kotu ta tilasta wa shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma ministocinsa amincewa da yarjejeniyar biyan haƙƙoƙin kungiyar malamai ta kasa da kuma inganta makarantu ko jami'o'in kasar kamar da gwamnati ta yi alƙawari a can baya. Ƙarshen sharhin jaridin kenan, huta lafiya.
An gaishe ka baban gida Jibril. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Takaice, an dauke gawar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu daga Balmoral Castle na Scotland, inda ta rasu ranar Alhamis zuwa Edinburgh. A cikin kwanaki masu zuwa, jama'a za su samu damar ziyartar akwatin gawar tare da girmama Elizabeth, wacce ta rike sarautar Burtaniya na tsawon shekaru 70. Motar daukar gawa tare da rakiyar jami'an masarautar da jami'an tsaro sun bar Balmoral Castle jim kadan kafin tsakar ranar jiya Lahadi, farkon tafiyar Elizabeth mai tsawo kuma ta ƙarshe zuwa makwanci. Dakarun Ukraine sun ƙara kai farmaki a gabashin Ukraine a jiya Lahadi, inda suke neman yin amfani da damar janyewar sojojin Rasha daga yankin arewa maso gabashin Kharkiv a wani jada baya, wanda watakila ya sauya yanayin rikicin da aka kwashe kusan watanni 7 ana yi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wa Rashawa ba'a a cikin jawabinsa na bidiyo na dare a ranar Asabar, yana mai cewa rundunar sojojin Rasha a cikin kwanakin suna nuna mafi kyawun abin da za ta iya yi juya baya. Akalla mayaka 7 daga cikin dakarun da Kurdawa ke jagoranta ne aka kashe jiya Lahadi, wasu hare-hare 2 da kungiyar IS ta kai a gabashin Siriya, inji wata kungiya mai sa ido akan yaki. Kungiyar masu sa ido a kasar ta ce wasu 'yan bindiga masu alaka da IS ne suka harbe na 7 a yammacin lardin Deir Ezzor.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya bada umarni da injiniyan mu Neo ce taku inda Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam.